إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan rana ta Laraba 26 ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 10 ga watan 3 shekara ta 2021 daidai wannan shine darasin mu na tara haka ne darasi na tara ne ko a cikin littafin Umdatul Mar'a za mu tashi hadisi na 70 ne daidai yau ba za mu yi darasi da yawa ba saboda kuma yau za mu tsayi da karatun sirar Juma'a insha Allah da zo malamin mu Professor Mansur Sakwato ya kira ni za mu yi abubuwa tare da shi to sawun giwa ya take na rakumi dole zan amsa mishi so akwai programs za mu yi da shi da aka madaran Juma'a insha Allah dai Juma'a ko Asabar za mu karkare wannan littafin so duk wanda zai zo majalisi na ran Juma'a sai ta ko da wannan littafin shi a zo tare da shi shi za mu insha Allah an gane ko bare na so idan tuna karkare shi za mu tashi kamar inda na fada na 70 malam yayi masa sake da kuni auna li zawjiki ala ta'ati llahi kuni yake yar uwa musulma ki kasance aunan li zaujiki mai taimako ga mijinki amma wannan taimakon da zaki masa ki tabbata ala ta'atillahi akan yi ma Allah biyayya ki zamto mai taimaka ma mijinki a wurin yi ma Allah madaukakin sarki biyayya domin wannan sifa ce ta salihan bayi na kwarai a cikin mata kun gane daga cikin abinda Allah ta'ala ya fifita na Khadija akan sauran mata kenan a wannan babin lokacin da bayan rasuwanta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka darajanta hatta matan da suke kawayanta nema Annabi sallallahu alaihi ya rinka mutunta su saboda taimakon da Khadija ta yi masa kuma Nana Aisha radiyallahu anha ta yi kokarin nuna ma Annabi sallallahu alaihi cewa ai Khadija bazawara ce ita ko budurwa aka aure ta kun fahimta ko dan ta nuna falalanta da fifikonta akanta amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta ce Allah ya canja maka da wanda ta fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a har yau Allah bai canja min da wanda ta fi Khadija ba daga cikin dalilan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa Allah bai canza mishi da wanda ta fita ba sune dalilin da nake so ku gane a wannan gaba yace ta taimake ni a lokacin da kowa ya ki ni ta so ni a lokacin da mutane suke kina sannan kuma ta bani dukiyarta a lokacin da kowa yake rike dukiyarsa yake kin taimako na da shi saboda kowa na ganin kamar asara zai yi ba nasara zan ci ba kun san galibi mutane ba suka taimakon mutum a lokacin da ya shi ba suka taimakon mutum a lokacin da suke ganin kamar babu wani nasara a tare da shi ba amma a lokacin da mutane suka fahimci ko wani abu za su iya amfana ga mutum ko ta dukiya ko ta mulki za ka ga kowa yana masa yanzu ba ku ganin yanzu in mutum zai zama shugaba ko yana takarar shugaban kasa ko gwamna sai ka ga wani ya buga t-shirt yana ta yadawa da sunan shi wani ya mai poster wani ya sai mai ragunan layya kuma an san fa yana da dukiya yana da kuɗi bai buƙatar duk wannan abun amma mutane na ta kashe dukiyoyinsu suna bashi menene manufarsu suna da wata manufa ne saboda suna ganin za su amfana da shi amma wanda ba su hasashen wannan ba sa yi masa yace to ranar Khadija ta taimake ni a lokacin da kowa yake taimako na ya rike tasa dukiyar kun gane ko shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa malaika Jibril ma da kansa yazo yace Allah ya aiko ni in gaya maka Allah yana gaida nana Khadija ga ta nan za ta shigo yanzu Allah ya ce sanar da kai ga ta nan zuwa in ta shigo kace Allah na gaishe ta saboda me ta cancanci wannan gaisuwan ta hanyar da'a da tema annan sallallahu alaihi wasallam da taimakon shi da ta yi a cikin addini to shine anan malai yace ke maki koyi da irin waɗannan ke zanto mai taimaka ma mijinki a wurin yi ma Allah da'a ba wurin sabon Allah ba ko rusa shi idan shi yana yi ma Allah biyayya din da maza ne su ma sai mu ce musu su ma su zama haka menene dalili malai yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu kala an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kare da'a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kida da aminci Allah sabbata a gare shi yace rahimallahu rajulan kai Allah ya rahama Allah ka ji kan dukkan namijin da qama min al-layl ya tashi ya salla a cikin dare fa salla ya tashi a cikin dare fa salla sai ya salla wa aiqadha imra'atahu sannan sai ya tashi iyalin sa yace ita ma ta tashi domin ta salla fa in abat idan ko ta ki tashi da ya tashe ta taki nadaha fi wajhiha al-ma sai ya yayyafa mata ruwa a fuska saboda ta tashi ta salla din yanzu wannan namiji kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga namiji yace Allah kai ma dukkan namijin da ya tashi ya salla a dare sannan ya tashi iyalansa idan ta ki tashi sai yayyafa mata ruwa a fuska dan ta tashi ta salla addu'a ga maza sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu imra'atan ya Allah kai rahama ka jikan dukkan matan da ta kasance qamat ta tashi min al-layli a cikin dare fa sallat tayi salla ita a karan kanta bayan tayi salla wa aiqadat zawjaha sai ta tashi mijinta fa in aba in shi ma ya ki tashi nadhat fi wajhihi al-ma tayi ya ba masa ruwa dan ya tashi ya salla Allah kai ma irin wannan mace rahama ya naga kuna dariya wani da ashar zai tashi ko ko da nushi eh ko da kitifo ya danganta inda ma kina muna namin shine zai dauka ma tsafi aka saki in bai san hadisin ba akwai abubuwa biyu haka ne in shi ba mai zuwa makaranta ne san hadisi ba da matsala dole ki sanar da shi wannan hadisin kafin ki yayyafa mai in ba mai fahimtar cewa kuna amma tana zuwa wurin tsubbace ne to an samu matsala sai ce ta je an bata sa'a ne daga nan sai bala'i da fitina hadisi ba zai aikatu ba kenan a gidan to amma na farko a tabbatar ya san da hadisin ɗaya kenan sannan kuma na biyu ya zamto an yi ma wannan aikin shimfiɗa da wani abu na soyayya me nake nufi kaman kalamai masu kama zuciya ko kyautatawa ba zai wuya fito ya shigo gida kin gama murguda mai baki da habaice ba sannan cikin dare jikin yayyafa mai ruwa a fuska a wannan zai da kaman wuya a fahimce shi kuma ke kika janyo a kasa fahimtar hadisi amma kuma kika gabace shi da wasu kalmomi to ni dai na san ka gaji amma wallahi ina so ka shiga aljanna da haka annabi ya ce ayyafa maka ruwa tashi ka gani mu shiga aljanna sai ka yayyafa mishi kila yace kai ke kin cika zaben addini kace a'a lallaba ka gani aljanna za mu ba komai na san kana da office gobe ko na dan minti 15 da Allah ne ka matsalolinka ka koma ka kwanta ba matsala wannan zai fahimce ki an fahimci wannan ko to wannan yana ciki sannan me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan addu'an kafin mu je ga fa'idojin da suke cikin hadisin dalilin shine rayuwar auratayya yana da wahala yana da fadi yana da wahala yana da aikace wanda yana buƙatar taimakon Allah kafin a ci nasara a cikin sa duk yanda mace take jin ta kai da yanda namiji ke jin ya kai in ba Allah ya taimake su ba za su iya cin nasara a rayuwar su ba to tashi ayi sallar dare tashi ayi sallar dare yana gadar da abubuwa guda uku kaman yanda yazo a cikin hadisin imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kashi daya na ƙarshen dare ya rage Allah subhanahu wataala yana saukowa sama ta daya saukowa da ta dace da shi a kowane dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya sauko zai rinka cewa fa hal min da'in fa astajiba lahu akwai wani wanda zai kira ni ne Allah ganin amsa masa kiran sa fa hal min mustaghfirin sannan akwai wani wanda ya min laifi da rana yanzu ya tashi yana so ni Allah in gafarta mai fa astaghfira lahu ni Allah in gafarta mai in karbi tubansa fa hal min sa'ilin ko ku akwai wani mai roƙon wata buƙatuwa ta duniya ko ta lahira ya rinka a wurin Allah ni Allah fa utiya lahu in bashi wannan abin da yake nema a wuri na kenan shi duk wanda ya tashi yana sallan dare ya dace da amshin Allah a gafaran Allah kyautar Allah ta duniya da lahira duk wanda ke sallan dare ya dace da wannan addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sannan na biyu tsayuwa mutun ya sallan dare yana kubutar da kanshi daga siffanta da jakuna siffanta da jakuna domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane daga cikin al'ummata in ka gansu himarun bin nahari jakuna ne su da rana wurin neman abinci faɗi tashi rumfa kaza shago kaza kasuwa kaza sun iya karaɗe ta su tara naira su tara kwabo da sisi haka nan su lasa yace himarun bin nahari jakuna ne su da rana wurin aiki tukuru don su tara duniya yace amma in ka gansu jifatun billahi mushe ne su gawa ne musa mushe mai doyi a cikin dare sharan bacci kawai suke ba sa iya tashi su mika koda bukata ɗaya ga Allah koda neman a sausauta musu azaban fitan rai ko a sausauta musu azaban kabari ko a sausauta musu tsayuwa gaban Allah ko a sausauta musu hawa sirati ko a tsallakar da su wuta ko aljanna duk ba damuwar su bane sharban baccin su kawai suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mushe ne sun ka gansu a cikin dare aiki da wannan hadisin kaman kwatan kai ne daga wannan hadisin shi aiki da hadisin samu a sallan dare shi yasa na tsaya muku bayani daga ku dauka an ce ashe ya fama ido to ki gane abin da yake so so kike ki kubutar da mijinki so kike kuma je samu biyan bukatarsa to dan haka nan sai a yi kokari a aiki da shi amma dai matashi yadda malam yayi yana nufin duk wani abu na biyayya ga Allah ki taimaki mijinki akan shi kar ki taimake shi akan abin da yake saban Allah ne Allah ta'ala ya ce ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan daga cikin abubuwan da za ku fa'idanta da su a cikin wannan hadisi malamai suka ce taimakekeniya tsakanin miji da mata a wurin yi ma Allah da'a a wurin sallan dare wani al'amari ne mai girma wanda ake son shi me yasa saboda in ke kika yi sallan kika shiga aljanna shi yasa matsala bai shiga ba aljannan ba za ta yi miki dadi ba haka ne sannan kuma in shi ma haka ya shiga aljanna ya waiwaya bai ga iyalinsa aljanna ba aljannan ba ta kai yadda aka so ba in so samu ne kowa ya tafi da matarsa miji ya tafi da matarsa mata ta tafi da mai gidanta to kuma me zai faru ya biyo bayan wannan ina fata an fahimci wannan so yin wannan ya nuna abu ne wanda ake so a shari'ar musulunci abu na biyu shine mun fahimci muhimmancin sallan dare a rayuwar auratayya kuma wannan hadisin na nuna cewa sallan dare ga ma'aurata alamar rabauta ne na duniya da lahira a gare su alamar rabauta ne na duniya da lahira ga ma'aurata kenan duk gidan da ba a sallan dare waɗannan ma'auratan ba alkhairi mai yawa a tare da su sun rasa alkhairi mai yawa ko da suna da wasu alkhairan to ba su dai samu wanda ya zo a nassin hadisi karara na babin sallan dare ba kuma a nan ne zaki roƙi Allah ya baki ƴaƴa na gari ya shiryar miki da su ya aurar miki da wanda ba su da aure wanda suke jami'a ya sa su gama lafiya wanda suka gama ya ba su ma zuriya ta gari duk a nan ake roƙa ku duba ƴaƴanmu ku gani ba a taɓa kiran sallah su bahi na biyu kafaɗin su na kan shimfiɗin su shi yasa suke nagarta su ba tarin ilimi amma sun fi mu nagarta sun fi mu alkhairai shi yasa da yawan su suke mutuwa da kalmar shahada mu ko sai dai mu ta mutuwa daidai ba amma san ma mun rasu ba sai an duba a gani to wannan yana ciki ƙarshe mai kyau ana gina shi tun kafin zuwan lokacin sa ne ku gane wannan abu na uku kokarin miji da mata wurin tsayi da sallan dare gaba ɗayan su ba a so namiji ya zanto shine mai kokarin mace ba ta tabuka komai haka nan ita ma mace ita kadai ce mai kokarin namiji bai ba ta goyen baya to yau da gobe dole za ta yi rauni dole za ta gajiya dole za zo a samu dakushewa daga nan sun rasa alkhairai masu yawa dukan su biyu darasi na hudu da aku fahimta shine riko da sanadi yana taimakawa wurin farkawan yan ma'aurata a cikin dare haka ne da an samu kishiyan haka akan samu rashin farkawa kamar me riko da sanadi din kwanciya da wuri inda hali ko haka ne da kuma mene da azkarun nan yin addu'a sanda za a kwanta din yana ciki
sannan kuma nisantan yawan magana bayan sallar isha'i. Duk mutumin da ke yawan magana bayan sallar isha'i zai wahala iya samun sallar dare. Sabbanin Sallallahu Alaihi Wasallam sun dauki ɗaya daga cikin abin da ke taimaka musu ya tashi sallar dare shine ba sa surutu mai yawa idan aka yi sallar isha'i, ba sa magana da yawa, sai dai su ambaci Allah sannan su kwanta. Akwai hanyoyi da dama da mutum ke koya ma kanshi sallar dare. Daga cikin su akwai, in ma kina jin yunwa kar ki shake cikinki da abinci, dan wata yanda ka san intakula gare ta malam, in bata ci abinci har kirjinta ba ta ji kasalan nan dik ya dauke ta, ba ta kwanciya bacci a ta dadi, wannan ko da matsala. Allah kai ma mala abla abba rahama ba dan ya rasu ba. Mu yana daga cikin din da ba za mu ta amanta da su a rayuwarmu ba, sun taimaki rayuwarmu kwarai da gaske a babin sallar dare. Yana cikin wanda wallahi mala abla abba mu an yi lokacin da daddare ma zai kira ka a waya, karfe 2 na bugawa zai kira ka, ka san kana da rubu'i kaza da zaka kawo ran asabar ko eto, karka kwanta tashi yi wani abu. In kana so haddaka katte ma rawaran sati, roki Allah tashi kai sallah da ita, zai yi maka wannan, hafizahullahu ta'ala. Sannan na biyu yace, in ma kana jin yunwa ka samu abincin amma karka ci. Ka ku ga dan Najeriya ma yana ga da wannan ma ya kamata fara kawo muku, ki ajiye abincin, gashi kina jin yunwa ko ito amma karki ci abincin, sashi a kula ajiye, kin tashi kin ci, ba shikenan ba. Ka san wani hamma farki yake cewa an dauke mishi kwanan tuwon shi saboda tsabar da abin nan, to wannan zai hana ki, saboda idan ciki ki ba abinci zaki farka ko walaki nauyi ban kin tashi sai ki ci abin da zai miki sai ki sallaki. To ala riko da sanadi ita aljanna ku gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi aljanna, aljanna tana da tsada, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace karshen tsadan hajar Allah tana da tsada, karshen tsadan hajar Allah tace ki samu aljanna. To ita aljanna ko koda ranki ya salwanta wurin samun ta ba asara ki kai ba, rai dai tace karshe abin da dan adam ya fito, ba wanda bai san ransa. To yau da ran mutum zai salwanta sanadiyar neman yardan Allah, ba wani matsala, mutum ya riga ya ci nasara. An fahimta ko? To wannan shine. Sai abu na biyar shine, mun fahimci muhimmancin amsawan miji mace ga mijinta idan ya kiraye ta zuwa ga ta yi masa wani abu wanda akwai taimakawa wurin bin Allah a ciki. Sannan abu na shida mun fahimci, yayyafa ma miji ruwa, amma fa ba ki kwara mace kwara mai kofi guda ba, a yayyafawa abinda zai ji sanyi a fuskansa, wani nau'i ne wannan na wasa wurin ta farkawa miji daga bacci da kuma nuna kauna, nau'i ne na wasan auratayya. Dama ba san gidan aure ya zamto kaman an tafi wani yakin Badar ko, gidan aure ba wurin yaki bane, ba wurin rikici bane, ba wurin hayaniya bane. In ka fito waje aka yi jamuya aka yi hayaniya, to ana son ka koma gida ka zama kaman wani karamin yaro ne kuma. An fahimci maganan ko? Haka ne ita ma mace, in mace ta fita waje ana so ta zamto kaman wani zakin da ba ma wanda zai tunani ya taranta da wani magana na a zo a gani. Amma kuma ta koma wurin mijinta, ko da 'ya'yanta sun kai 100, in ta koma wurin mijinta ta koma 'yar shekara 8, wannan haka ake son shi. Saboda shi rayuwar aure da taushi da fahimta ake gina shi, ba da ƙarfi da rashin kwanciyar hankali ba. Allah ka zauna da gidajen auratayyan mu lafiya. Na 8 shine, mun fahimci lallai mace tana mallakan wani iko na auratayya wurin ayyuka na kwarai. Dan an ce ta mata yayyafa ma mijinta ruwa, kun ga an bata iko da dama. So wannan kuma maza ne kamata su fahimci wannan. Akwai wurin da in an zo kai kuma baka cewa kai ne mai gida, a'a, kakan dan sake musu ka ba su dama a wannan bangaren, saboda ita mace gida kusan shine karshen duniyarta, inda kadai take iya samu ta wata ya kenan. In ta samu kunci a cikin gida, to kuma rayuwarta gaba ɗaya zai zama cikin kunci. Ina fata an fahimci wannan. To akwai abubuwan da ana iya sake ma mace ta gudanar da su a cikin gida wanda bai wuce matsayinta da damar da kuma Allah ya bata ba. Abu na 8 kafin hadisi na gaba shine, mun fahimci muhimmancin koyi da rayuwar auratayya, kuma irin wannan rayuwa wata hanya ce da take kaiwa zuwa ga gyaruwar dukkanin bangarori biyu, mace da namijin, dukkaninsu. Namiji zai zo kila bai damu da sallar dare ba, mace tana iya koya mishi. ya zamto mutumin kirki ta sallar dare ya su amfana da wannan haka ne ita mamace ta kan zo bata iya ba kuma namiji ya koya mata sai dai kamar yadda muka fada cikin bi sannu a hankali ba kamar wani ustazi da ake fada mahaddaci hafizi irin ku muallim yayi aure shi dai tashi aure kuma sai shi dan musabaka ne dan haka tilawar shi mai dakali ne dan kila ma dalibin MTQ ne wanda haddan tai karfi ta zauna amma da yazo zai auri matar da ya aura ita kuma bata ma iya baki sosai ba ballanta na ta hadda kuma ba aibi bane dan namiji ya auri irin wannan macen misali matuka tana da san addini kuma lace mai biyayya dan zai iya dora take haddan ma in tana so sannan kuma ba ma wajibi bane sai kowa ya haddace Qur'ani ai misali nake ba wajibi bane sai kowa zama mahaddaci to shi alhamdulillahi bayan ya tare kawai ce mata qiyamul layl tace alhamdulillahi kawai ya ja yi alula kawai fara sallah ita ma ta alula ta bi shi ango ina ruwan ustaz yana miƙewa kawai dauko suratul baqara to alhamdulillahi dai tun yana suratul baqara nan kafafuwar ta suna bude tana tsaye sai ta koma ta da kafafuwan ta wuri daya to shi kuma ya tinkari tilkar rusulu makila lokacin bai ma san tana yi ba can imanin yayi sama tun kanta na tsaye ta langwabar da kai bai san tana yi ba kai can dai da tafiya ce tafiya yace wallahi dai aji ta ne ta fada kan gadan rif ta ce mishi kai ka san bala'in da ka janyo ma kanka in ka idan ni nayi nan kawai ta cire hijabin ta ja bargo ta kara ma fanka gudu ta ja mayafi abinta ita a tarbiyyar gidansu ba a sallar dare sai bala'i ya fada ma mutum wai shi ya san bala'in da ya janyo ma kanshi to kaga an samu matsala shi bai koyar da ita ba ita bata girmama abun ba bata san kima shi balle ta abun nan to saboda haka dole a koya ma mutum abu sannu a hankali duk abin da kuka san mutum bai iya ba kar ku matsa sai yayi shi a rana daya ku kiyaye wannan kar ku ga ku kun saba abu 100% ba ku jin damuwa har kuna ma jin zakin sa wani fa wahalan shi yake gani dan haka a hankali ake koyar da mutum ya iya abu ba da karfi ba hadisi na 71 malai masa take da cewa intabihi bi tasarrufatiki ma'a zawjiki fa ba'daha qad yajru alayki alwabal intabihi ki fadaka da kyau bi tasarrufatiki akan yanda kike gudanar da al'amuranki ma'a zawjiki tare da mijinki ki lura da kyau ki ga yanda kike gudanar da al'amuranki tsakaninki da mijinki fa domin ki sani ba'daha wasu daga cikin tafarfakunki na zamantakewanki da miji qad yajru alaykil wabal zai iya janyo miki halaka baki sani ba dan haka ki lura da yanda kike gudanar da rayuwarki tsakaninki da mijinki dan wasu matan in miji ya musu ba daidai ban suka fusata har Allah ma sai su nemi su ci masa mutunci inda za su iya yin haka an gane magana in muku misali wani mijinta zai mata laifi sai ta ko yau zai ga tsiya ba hijabin ba niqabin wallahi da galaje ganna tsakiyan hanya yau an ga yanda zai dama ba damuwar shi a ce ta yana tana gane hankalin shi na kashi in an mai haka ba to yau zai ga tsiya haka za ta ce to wata kuma tana fita mota ya bige ta ta karya a kafa sanadiyan irin wannan dalilin da ta zamto gurguwa kenan kuma ya mata kishiya kullun ta ce wa'azi sai ta wa'azi da wannan nace to alhamdulillahi ke da yasa ki wa'azi ma tunda wanda ya sa ki koma mai wa'azi yake gode ma Allah ya fi miki ba a ce kafan tana miƙe tunda ya mai da ke zuwa ga Allah wata musibi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace musibar da za ta sa mutum ya koma ma Allah ya fi alkhairi fiye da ni'imar da za ta sa ya nisanci Allah ya saba mishi to kun ga ta shiga cikin wannan magana ta Ibn Taymiyyah 100% ta yi zaman ta daram a cikinsa tunda za ta zama malama mai wa'azi alhamdulillah wanda ya yi zai gani a ƙwaryar to shi Allah bai zalunci to shi ne abinda malam ke nufi a nan kada ki rinka wasu tafarkuku da ayyukan ke sa namijinki ki ga cewa to wallahi sai ne mai kaza a'a kawai ki gane miji shi ma ya gane rayuwar aure dan hakuri ne kun fahimci maganar ko kuma ba komai ne aka yi maka sai ka rama ba inda ake cin karo ne ake son yafi kamar rayuwar auratayya saboda kokari ake abu biyu sai sun zama guda daya, wannan ko yana da wahala kwarai da gaske. Ko da Hassan da Husaini aka haifi wasu, wata rana sai kaje suna damba da junansu, ciki daya ba, tsatsansu daya, komai nasu daya, amma kasantuwan ba halitta daya bane su, sai kaga safani a wani abu. Abinda ke bata mu wani a cikin sai kaga wani kuma shine kaza, wallahi sun suka fara dambe ta gwaye ne, sai kaga kaman ba ciki daya suka fito ba, kafin su zo kuma su daidaita junansu. To ballantana wanda sai da je ya kwashi wasu shekaru can a wani wuri, ke kuma kina wani wurin can a wani wuri, sannan yanzu kuka zo kuka hadu, ake so ku koma abu daya, dole kowa sai ya hakuri da juna, kuma dole kowa sai ya yarda da wani abin da ranshi bai so, amma yayi hakuri ya so shi akan dole saboda dan uwan shi. Ana yin wannan ko kun riga kun sani, ko a abinci ai kuna gani, so no kike ganin kin dakasa masa abinci yana shigo ya ce kai yanzu dan Allah ke baki gajiya da dafa kaza, ki kuma fa a ganin ki nan kin dawo makaranta da wuri, kin ki zuwa kaza, kin dage saboda ki faranta mai rai da kaza, sai ki ga shi kuma gaba ɗaya hankalin shi ma ba anan yake ba. To hatta abinci wani abin kai miji sai ka koyi ci saboda mata su gane ka yaba mu abin da suka yi, ko da baka ci sai ka koyi cin shi, kuma ke ma haka ne, Allah ya datar da mu. To karkashin wannan malam yace an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare ja a gare shi, kala yake cewa kala nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yake cewa la tubashirul mar'atu mar'ata, kada wata mace, ku ji wannan hadisin da kyau, na fara muku shimfida da makamancin sa ajiya saboda irin fitintunin da muke ciki na zamani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubashirul mar'atu mar'ata, kada wata mace ta je ta rungumi wata wace ƴar uwarta ta rungume ta, fatan'ata hali zawjiha, sannan ta je tana siffanta ma mijinta wannan macen da ta rungume ta ta rike ta, ka annaha yanzuru ilaiha, har ya koma kaman yana ganin wancan macen da ya fada. Wasu matan wawaye ne suna da wannan ɗabi'a, kun fahimci da hadisi yake ko ba mata sun ga junansu wata kan rungumi wata ba su gaisa su kaza, mata na da wannan sosai, maza ma suna yi. To amma sakarcin shine wata mace sai ta je kuma tana sakin baki, ai wance kaza, kai wallahi mai gida ni kaga wance, haka Allah ya ta dai mijinta na kula da ita, wallahi gashin ta taushi nan oriflame din nan ne tayi da kai, kai dan mun dan oda ya gagara, to wallahi kaga wance gashin ta har gadan baya, mu ko ga mun kaman mun rako wasu matan sakariya kenan, kenan tana siffanta mishi wata, kun gane, kun gane magana, kazan nan kaza kaza kaza, ai wallahi wance ko a cikin mata daban take, ce ta surutu ko bata gaya mishi ba ta fada inda zai je, wannan abun fitina ne, hatsari ne, annabi ya hana shi, annabi ya hana shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya faɗi wannan, shi yasa malaki ki lura da wasu tafarfakun ki da ayyukan da kike yi, dan wasu zai iya ja miki musiba, wancin da ke faɗan nan ki ce kawarki kuma kake manta fa tana zuwa gidanki, ke kin manta amma shi yana cikin tunaninta kaza, har a zo ka ji ana magana abinda ba shi kenan ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki lura da irin wannan. Za mu samu darussa karkashin wannan hadisin na farko, malamai suka ce wannan hadisi wani tushe ne dake toshe kafan barna wanda ke zuwa ga sharri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi, ma'ana kar a bude kofar fitina. Na biyu, hadisin na nuna haramun ne namiji ya rinka kallon matan da ba nashi ba, tunda a ƙarshe ya ce ka annahu yanzuru ilaiha, laifin zai zamto kamar yana mi yana ganinta, kallo na sha'awa na fitina haramun ne, musulunci ya haramta ma mutum ya rinka kallon matan da ba matarsa ce ta aure ba. Na uku, mun fahimci haramcin mace ta tsaye tana siffanta ma tana siffanta wata mace ga wani namiji, sai dai ga wanda yake da nufin auren wata wanda ya halasta ya aure ta, kun fahimci maganan ko? Haramun ne mace ta siffanta ma wani namiji wata mace matukar ba zai neme ta da aure ba ne, ma'ana a shari'a idan aure ne zai shiga tsakaninsu, wannan babu laifi shi ma banda wuce gona da iri a ciki. Ina fata mun fahimta. Na hudu, za mu fahimta a ƙarshen wannan hadisi, lallai fitina tana iya faruwa tsakanin mace da namiji, koda bai ganta ba matakan an siffanta mishi ita siffanta mai tsanani kun fahimci magana fitina zai iya faruwa koda bai ga mace ba indai za a yi ta magana a yi ta siffanta ta siffanta mai zurfin gaske na wuce iyaka to za a iya samun fitina ya shiga tsakani Allah ka tsare mu na biyar yana daga cikin kurakuran da mata suke yi dauko maganganun wasu matan wanda suka yi a tare su a keɓance su mata ga junansu amma su dauko shi su kai suna faɗa inda maza za su iya ji har fitina ta faru wannan kuskure ne babba ya zamto ana yin sa shi yasa musamman yanzu lokutan social media nan suka yi yawa kun fahimci maganar ku ki zamto mai kamun kai ki zamto mai taka tsantsan wani abun ba ma za ki sani ba za a dauka kwatsam sai dai ki ganshi a status din wasu ina fata kun gane kai ni ko yau ko a yau wani abu ya faru da ni wanda raina bai so shi ba ban san yanda aka yi ba ne dauki hoto akwai gwangwanin Coca-Cola Allah ya sa a rufe ki balle ka nawa su yi min sharri roban Coca-Cola ne kadai a hannuna na ganshi a status din wani wallahi ban san sanda aka dauki hoton nan ba a Zaria sai yau kawai na ganshi ina sake hawa sai na ga wasu ma duk sun dan dora a hannunsu to kun ga dai ba aibi bane dan an ganka rike da wani abu a hannu amma wallahi alazim da so na samu ne ni kar a ga wannan abu a hannu na a wannan wurin ina fata kun fahimci magana to ina ga a ce mace mun fa kenan maza to ga ina ga a ce ga mace ku da Allah ya muku daraja da kima da tsadar da ta fita mu ku fa kariyar da Allah ya baku yafi fa wanda Allah ya bamu fa shi yasa kuka ji an ce duk wanda Allah ya bashi ku ya haife ku ku mata yi tarbiyyar ku ran alkiyama ku za a ba dama ku nuna mai aljannan da zai shiga biyu daga cikin ku aka ce in mutun ya haife su ye musu tarbiya har ya aurar da su to za a ba shi gidan aljanna ita ce sakamako amma babu wannan alƙawari akan mu yaya maza akan ku mata kadai Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan daraja saboda al'amarin ku yana da fadi yana da muhimmanci a musulunci to wannan tsadan da Allah ya muku shine Allah bai so ku tozarta shi ina fata kun fahimci wannan Allah ya muku albarka na nawa na takwas a cikin hadisin da ku fahimci cewa daga cikin fitinan da maza suke yi da mace yakan fara faruwa ne ta hanyar kallanta ko tunaninta shine abu na farko tunani ko kallo kike fara aukar da fitina shi yasa musulunci ya hana na tara idan har an aramta akan mace ta siffanta wata mace ƴan uwanta ta yanda kar wani namiji ya sha'awan wancan da aka siffanta ashe haramta dukkan wani aiki da mace za ta tsayi da shi ita da kanta wanda har zai zamto an siffanta siffanta ga wani shine yafi zama haramun fiye da wancan mace ce wani abu da zai janyo hankalin maza kanta ya fi tsananin haramci fiye ga a ce labari kadai an haramta to ina ga a ce a zahiri mace ce irin wannan misali malam ya bayar suka ce daga cikin misalan shine mace ta sanya hotonta a kafafen sadarwa da ake da su gashi na abinda malam ya rubuta ya sharhi da shi a nan abinda ke hannuna yace wada uswariha fi wasa'il at-tawasul al-ijtima'i mace ta dauki hotonta ta sa a cikin wadannan abin nan din ko mutum ko mace ta sanya wani abin da yake nuna shape din jikinta ko kuma mace ta yi wani abu na bayyana ado ko tsaraicinta wannan dai yana daga ciki hadisi na 72 malai yace la takuni aunan lishaitani ala nafsiki wa zawjiki kada ki kasance mataimakiya ga shaidan akan kanki da mijinki kar ki taimaki shaidan yayi miki illa kar ki taimaki shaidan yayi ma mijinki illa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace mal'unun tsinanne ne Allah ya tsine masa albarka ya kawo tsinuwan saboda hankalin kowa ya zo kan laifin ba kawo laifin ba an fara da tsinuwan saboda me kowa ya san girman abin hankalinsa ya zo jikinsa wane ne shi kaman kice ya manzon Allah wane ne wannan tsinan nan yace man atamra'atahu fi duburiha shine mutumin da ya zakke wa matarsa ta bayanta ba ta gabanta ba duk wanda yayi wannan to ya sani Allah ya tsine masa albarka to kuma yanzu akwai mazaje da yawa da suke saboda sihirin da aka ba su cewa ba zai ci ba sai sun yi haka musamman wanda suke bin bokaye an ba su waɗannan suna nan kuma suna yi akwai fa'idoji da yawa a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko shine mun fahimci haramun ne namiji ya zakke wa mace ta baya ta wurin da ba nan Allah ya halarta ba koda ko matarsa ce ta aure musulunci ya haramta na biyu wannan alfasha ne kuma yana cikin kabira manyan zunubai wanda suna iya zaunar da mutum a wuta na tsawon shekara miliyan biyu ko shekara dubu ɗaruruwa barbarin da Allah ya so wanda ke da wannan ɗabi'an zai iya zama a wuta na zamunna masu tsayi labithina fiha ahqaba me yasa aka fahimci kaba'ira ne saboda an ji kalmar la'anta a cikin hadisi duk ayan da kuka ji la'anta ko hadisin da kuka ji la'anta yana nuna wanda ya aikata wannan aikin da aka yi la'anta a kansa ya aikata kabira Allah ka tsare mana imanin mu fa'ida na uku shine babban dalilin da yasa ake aure a sadu da mata shine neman tsatso a samar da tsatso da zuriya idan ku yi kasance ana zakkewa mace ta wannan wurin to an hana wannan abin da shi Allah ya sa ayi aure da shi wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure mata ma wanda suke haihuwa to wanda ke haka kaman yana dakushe wannan manufar ta shari'a ne kun ko ga dole Allah ya fushi da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan wannan yace ayi aure ba fa'ida na hudu shine dukkan mutumin da ke zakkewa iyalinsa ta baya to matarsa ba za ta iya zamtuwa kamammiya ba saboda har yanzu ita bukatanta ba zai biya ba na sha'awa har yanzu zai zamto tana da bukatan ɗa namiji in shi ya saba da haka ya zamto haka yake to ita kuma dole sha'awa zai kai ta ga bukatan kuma ɗa namiji ta hanyar haram kun ga akwai hatsari mai yawa fa'ida ta biyar baya halasta ga mace tema mijinta sausauci idan ya kasance yana mata wannan mummunar ɗabi'ar mace ba za ta ce kowa ce ta kuka shikin a'a tsayawa za ki kan jiki kan ƙarfi ki mai wa'azi ki kuma hana shi in ya hani ya tuban ma Allah shikenan haka ake so in ko bai hanu ba to wallahi gara ki nemi taimakon Allah ya baki wani mijin da ya fi shi saboda wannan dabba ne ba a mutumin da za a zauna da shi ba ne wata dabban ma ta fi shi alkhairi dan akwai dabbobin da ba sa irin wannan kazanta dalili da hatta a likitance wannan yana cutar da lafiyar mutum yana cutar da lafiyar mutum likitoci sun bayani sosai za mu zo kan shi a cikin alfiqhul muyassar insha Allah za ku ji a karatun da za ku rinka ji daga kurmin mashi insha Allah na shida a shari'ar musulunci duk mace da ta kai ƙaran mijinta yana zakke mata ta baya shari'ar da shari'a ta tanada shine alƙali ya raba auren kun fahimci magana a shari'ar musulunci duk alƙalin da shari'a ya zo ya tabbatar cewa tabbas haka na faruwa to a musulunce shari'a cewa ta yi raba wannan auren daga cikin dalilan shine galibi wanda suke da wannan mummunar ɗabi'an ba sa tuba daga gare shi an fahimci maganan ko Allah ya tsare mu to hadisi na 73 malaji auda Allahu fi qalbiki ar-rajuli muhabbatul mar auda Allahu fi qalbi ar-rajuli muhabbatul mar'ati fa ahsini istithmariha qabla ghayriki ku fahimci magana auda Allahu fi qalbi ar-rajuli muhabbatul mar'ati Allah ya sanya ko Allah ya ajiye a cikin zuciyar duk wani namiji Allah ya sanya ko ya ajiye san mace a cikin zuciyarsa shine auda Allahu fi qalbir rajuli muhabbatil mar'ati. Allah ya sanya san ƴaƴa mata a zuciyar dukkan wani lafiyayyen namiji. To ke da Allah ya sa aka sanya soyayyanki a cikin zuciyar wani ɗa namiji, fa ahsini istithmariha, ki kokari ki ribaci ki ci moriyan wannan soyayyen naki da aka sa a zuciyar wani namijin. Abla ghairiki gabanin wata ta riga ki ta dauke shi. Kuma haka ne da yawan waɗanda suke zuwa suke neman matan banza a waje, wallahi wasun sun ka duba matan su na gida ko a hanya kai ko a kyauta aka baka waɗancan da suke bi ba za ka amshe su ba. Matan su na gida sun fi su komai. To amma me ya faru? Mishandling aka samu. Matan ne ba su iya dabaibaye tunanin maza ba. Shi namiji da kuke gani da ƙarfin nan, ƙarfin shin nan kusan dubbawa yau a ciki. Dabaran da Allah ya baku bai bada namiji shi ba. Abu kaɗan zaki applyin ki juya tunanin namiji, duk ƙarfinsa kuwa duk iliminsa. To amma da yawan mata sai suka yi ƙoƙarin maida kansu maza daga naka samu matsala. Me nake nufi da ƙoƙarin maida kansu maza? Sai suka ɗauko tushen bala'i da rigima a matsayin shi ne mafita ga wasu matsalolinsu. Shi ko namiji in rikici za a yi a shekara 100 zai iya jurewa. Kin ɗauko hanyar da ba zai bulle ba. Babban abin da zaki yi makamanki na ƙare dangi na dabara su zaki riki yadda shi. Duk namiji haka ake mishi. In kika ɗauki kishiyan hanyar dabara da lalama, to wallahi baki ɗauko hanyar da zaki gama da namiji ba. Saboda babban matsalan ita ce, ko da shi a karan kanshi kin sha ƙarfin shi, to wallahi zaki koma rikici da danginsa. Da yawan matan da suka sha kan ƙarfin mazansu da dangin shi suke rikici. Wata kuma takan ci nasara ta ɗauke shi daga dangin. Ta ɗauke shi daga dangin tsaf ya dawo hannunta. To daga ran da za ta fara samun bala'i number one shi ne ran da shi ya mutu. Yana mutuwa nan ne za ta gane cewan ta yi kuskuren da kuma a yanzu za ta ga bala'i. Za su tada maganan gado da 'ya'yanshi. A nan za su raba miki tunani wallahi. Wallahi. Duk gadon shi za su zo kuma duk kotun duniya an je sun fiki ƙarfi. Sun fiki ƙarfi. Musamman a ce uwa da uban shi suna nan ai kuma shi kenan. Hatta abin da ya tara kina kallo ka san uba da na uwa wallahi fi naki yawa. Da na 'ya'ya. Kuma su ce sai sun karɓi 'ya'ya. Kuma a dinga artabun bala'i ke ko kin ci nasara da kanki 'ya'yan za su addabe ki rasa yanda za ki. Saboda ko kin ɗauke su auransu zai zo kuma dole a nemi dangin ubansu dan ba shegu ba ne su. To a ranar ne ko duk mutumin kwarai za ki gane cewa shirin da kika yi a bakin yi kuskure a kan shi. Mata galibi ba su da tunani mai dogon zango. Sun fi samun mai karami. To ki lallaba shi tun ana ku biyun nan. Ki yi dabaran da hatta soyayyar shi ya faroto miki ƴan uwansa duk ana yi. Ni na san matan da yanzu ta rasu. Wallahi na san ta. Akwai mijinta dangin shi ma ita ta rinka yin list ɗinsu tana kawo su jikinsa saboda Allah ya masa arziki. Take cewa wance ka rinka ba wance ko 3000 a wata mana. Wance wallahi list aka yi na albashi salari yake ma ƴan uwansa. Duk wata kuma ita ke kai salarin. Ku gaya min yadda za a yi a ce ba sa son ta. Sai da aka waye gari duk abin da suke so a wurin shi wurinta suke zuwa. Ita kuma tun kansu nema ma wani abin sai ta ce ai musu. Shikenan an fa zauna lafiya. ƴaƴanki za su shiga dangi hankalin su kwance. Na ba ku assignment ku je ku duba duk yaran da kuka ga an fa haba-haba da su a dangi ana karɓan su. An zo bikin sallah ko suna ko sha'ani ana ta ɗaukan ƴaƴan wance. To wallahi ba zuwa ta yi ta kwanta ba. Kyautatawa ta yi a cikin dangin. Kyautatawa ta yi. Duk wanda kuka an fi son ƴaƴanta ta fi kowa sakin hannu a dangi. Ko ba ku yadda ba? A'a, in kuna da ja sai mu tattauna. Tunda karatu muke karatun ku ya shafa. Zai iya yiwuwa kuskure na fahimta. Kuskure ne magana ta? Ni dai haka na sani. Wallahi haka na sani. Saboda ina da dangi. Ni ma ai babare ba ne dan dangi nake gaba da baya. Kun bayyanci magana? Ina kuma gani abin da nake gani. In kaga an fi haba-haba da ƴaƴan wance. Suna kaza a ɗauke shi wance kaza wani habawa. In ka laliba za ka tadda cewa hannunta a sake yake ko hannun shi a sake yake. a sake yake wallahi ko rashin lafiya mutun yana kyautatawa a dangin su masu zuwa gaishe shi ba dai suke da wanda bai kyautatawa ba wallahi ba dai suke ba har a asibiti har security sai ya gane akwai dan dangi kwance a asibitin nan to kuma haka ake so saboda ne wannan shaidan randa baki nan in aka yi miki shi wallahi zaki je aljanna Imam al-Bukhari yayi babi babu sana'un nasi 'alal mayyit babun da mutun ya mutu ban so in ce ke karki dauka na rage miki tsawon rai mutun ya mutu mutane kirki su fada alkhairi akan shi Imam al-Bukhari ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna tabbas zaki samu aljanna in dai kika bar duniya mutanen kwarai suka fada alkhairi akan ki insha Allah aljanna ce makoman ki ko da kina da laifi Allah zai yafe miki laifin ki to me kai wannan dadi to malam yace Allah ya sanya son mace a zuciyar duk wani namiji dan haka ke yar uwa mace wanda Allah ya sa aka sanya son ki a zukatan nan a zuciyar namiji yi kokari ki ribaci wannan soyayyan kafin wata ta kwace ta riga ki malam yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas Allah ya kare da a gare shi yace hubbiba ilayya min ad-dunya ni annab sallallahu alaihi wa sallama an sanya min a duniyan nan san annisa umata wa tib da turare an sa min san mata da kuma turare wa ju'ila qurratu aini fi salah kuma an sanya min sanyin ido na a cikin sallah malamai suka ce abinda annab sallallahu alaihi wa sallam za ku dauka a matakin farko na soyayyar shiga mata a duniyan nan shine tausayin shiga gare su kun fahimci maganan shine abinda hadisin zai fassara muku a matakin farko kamar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a duniyan nan an sa mun tausayin mata shi yasa kuka ga ina son su me zai fassara mana wannan shine aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk matan da ya aura ƴan mata ne ko zaurawa ku nake tambaya zaurawa ne kar ku manta fa a lokacin babu gidan da zai nemi auren budurwa tsaleliya ba za a bashi ba kun san da wannan matsayin shi ya wuce haka bar ma hal gasa ake bal har ma zuwa matan suke da kansu su ce suna son shi har a bainan jama'a an masa haka amma sai gashi yana auro irin su Ummu Salama ga tsufa ga yaya ga shekaru ina so ku gane wannan ina muku wannan bayani ne saboda in wanke tunaninku daga turawan yammacin duniya yan iskan gari masu fakewa da irin wannan hadisan su soke annabta hakanan ƴan boko aqida suna nan masu fassara hadisai da mummunan fassara alhalin fassarar shi na hakika ba haka bane ina fata an fahimci wannan lokacin da Ummu Salama Abu Salama ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mata ta'aziyya yace ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke gare shi zamu koma tace daga Allah muke gare shi zamu koma tana kuka tana bakin ciki tana faki tace yace kice Allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani ladan wannan musiba tace Allah ka ban ladan wannan musiba sai yace wa akhlif li khairan minha kice Allah ka musanya min da mafi alkhairin musibar da na rasa sai tace Allah ka musanya min da mafi alkhairin musibar da na rasa sai da duk ta gama addu'a ne sai tace amma wani miji ne kai Abu Salama a duniyan nan saboda mijinta ba karamin kyautata mata yake ba tana kewon shi tana jinjina ma al'amarin shi tace amma a duniya kam wani namiji ne zai iya irin abinda Abu Salama yake min na kyautatawa da jin kai da kyautatawa da yake mana Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya kyale ta saboda ta shiga idda kai tsaye lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai mata ziyara gida yake irin halin da take ciki sai yazo ya aika ya ce aje a gaya ma Ummu Salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na neman ta da aure yau ko ta ga mijin da yafi Abu Salama so trillion ko ba haka ba annabi da kansa fa ya aika ba ita ta nema ba shi da kansa ma ya nema haka wannan ku ai ta gama cin riba a duniya da lahira shine da aka gaya mata dalilin muhalli shahid da nake son ka muku hadisin kenan tace a fa gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya rinka gani na a cikin niqabi tsohuwa ce ba yarinya bace kar ya zo ya aura ya gaba abin da ranshi ke so ba kun ji daya na biyu tace to wallahi matsalan dai akwai fa abu me shi kun gane akwai kuma lamata tace akwai tsananin kishi ya za a yi da ni kai in zo in lalata mai gida dan ni wallahi akwai kishin tsaya asafir la ba tsaya ba Allah ka yafe mu akwai tsananin kishi da aka ga amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni sai ya ce da ita a gaya mata wannan shekarun da take magana ba yara bane mu mun girme ta ta san da wannan na biyu kishi za a roki Allah ya yafe mata ya cire mata shi na uku da tace haka za ta ɗigo yara ta cika mai gida rakwacas kowa na auro amarya dan ya huta shi sai a zo da baribari shine sai ya ce a gaya mata waɗannan yaran mu ne iyayensu ma'ana dama saboda a tausaya mata aka aure su saboda a tausaya musu aka aure ta to shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam asali wannan hadisi yake nuni akai mun fahimci wannan ko a daga cikin abin da zama faidanta a wannan hadisi shine mace kyan duniya gaba daya ita mace tana daga cikin kyawun duniya ita da turare duk mutumin da aka azurta shi da mace ta gari mace ne kwantar masa da hankali kuma aka sa mishi san turare to an sa masa kawa ta duniya ya samu kyawun duniya abu na biyu hadisin na nuna mana san mace ba aibi bane kuma bayyana cewa mutum yana son mace wannan wani matsayi ne so fa amma irin na shari'a misali san shiga iyalinsa tun daga shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka na ukun su shine irin macen da ake nufin ana son ta a shari'a ita ce mace ta gari an fahimci wannan ko mace ta gari baya nufin kowace irin mace kuma mutum ya ce a aji an ce mata ne kamar yadda wani ya taba yi a nan garin Kaduna an kai shi America ya karatu ya dawo kawai ga Kirista ce ita yake so su shakka Saginus Almadani lokacin nasan sun da aka yi ta case din aka kawo mai case din aka yi magana sai ce oh my god sheikh baka gane bane ta iya turanci Malai Saginus na ce mishi ba ta sallah ba kafira ce wallahi ba musulma ba ce shi ta iya turanci and so what shi kamfanin shi da yake so ya bude za ta iya handling so many abubuwa kamfanin shi Allah shiryar da mu baki daya a fa'ida na karshe kafin hadisi na gaba malamai suka ce dukkan macen da bata ribaci matsayinta a wurin mijinta ba ta rike shi to tana fadaitar da mijinta ne zuwa ga wasu wanda ba ita ba kuma wannan duk kufi ne sani ko duk macen da bata iya rike mijinta ba to tana motsi tallan mijinta ne saboda haka sai a bi a hankali sai hadisi na karshe da zamu karanta sai mu tsaya sai mu tashi a nan 75 insha Allah ta'ala shine malai masu take da munafasatu alal qalbi zawji la tabihu laki fi'l al muharram ha malamin ya iya hada hadisai kun ga a can ya ce kiribaci zuciyar mijinki ko dan kada wata tarriga to anan kuma sai daidai ta sahu sai ya ce munafasat almunafasa rigengeniya rige-rige ala qalbi zawji akan zuciyar miji musamman ga matar da ba ita kadai bace ko rige-rige akan zuciyar miji la tabihu laki fi'l al muharram wannan kuma baya sa ki je ki aikata haram dan kina so ki mallake mijinki an gane dan kina so ki mallake mijinki baya halasta miki kuma ki je ki aikata laifi an asma to mace ma ta ruwaito hadisi an karbo daga asma'u radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta ta amlam annam ra'atan qalat cewa wata mace ta zo ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zan gaya maka gaskiya innani darratan wallahi ina da abokiyar zama ba ni kadai bace a wurin mijina me kuke ce ma abokiyar zama kishiya to tace tana da abin da kuka faɗi fa hal alayya junahun to ina da laifi akwai wani laifi a kaina in tashabba'tu min zawji idan na nemi mijina ya yalwata min ghayra alladhi yu'tini bayan abin da yake bani na nemi ya ƙara min ma'ana ta riga ta gama mallake mijin kenan ta gama aiki da hadisin da muka yi a baya misali yanzu ta fahimci mijinta ya karkata gare ta da akwai irin wannan ana samu
to shine take tambaya shin tana da laifi idan ta nemi mijinta ya bata ya kara mata fiye da abin da yake bata daidai wa daidai ita da sauran abokan zamanta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah kira da aminci Allah sabbata gare shi yace mata al mutashabbi'u wanda take neman a kosar da ita a kara mata bima lam yu'ti kan akan abinda ba a bata ba ba hakinta bane kalabishi saubai zurin kamar wanda ta sa tufafi biyu ne na kaya ta daura gyauto shine saubai zurin saubai riga da zani kenan ko riga da wando kamar ta sa riga da wando ne na ƙarya na kirkira kuma kun san kirkira dabi'a ce ta ƴan wuta to malamai suka ce a cikin faidan wannan hadisi shine za mu fahimci muhimmancin dabi'a ta gari wurin mu'amalar mace da mutane koda kuwa kishiyar ta ne kun ga wannan tana da tsoron Allah tunda har ta zo ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa ko galibin mata ma sai sun yi ake sani wasu ma suka yi sai su ce wallahi ba su bane ai magana su fashe da kuka kuma munafikai su suka yi sai an je lahira Allah zai bayyana to wannan akwai alamar imani a wurin ta tunda gashi har tana tambaya ko ya halarta akwai mata masu irin wannan imanin har yanzu dan ni akwai matar da ta kira ni kusan shekara 4 ko 3 da suka wuce take cewa mallam ina cikin tashin hankali nace menene tashin hankali tace mijina yana da wadata ya sai min mota ina ga bai sai mu abokiyan zama ta ba dan ba gari ɗaya muke zama ba amma alamu sun nuna mun bai sai mata ba ya ba ƴaƴa na kyautan filaye da motoci ita kuma banjin ya ba ƴaƴanta ba dan ƴaƴanta kanana ne shin in muka amshi wannan kyautan ba mu amshi wuta ba tace ni dai ga motar nan ban hau ba nace rike makullin tukuna zamu yi magana da shi kuma maganan ka shine zai zartar mun in hau motar ko kar in tace ina jin tsoron Allah ba na son in je gaban Allah in tadda azaba a gaba gare ni wallahi wannan zamanin akai ni dai mun wannan fatawa ba ta wuce tana mun magana ina jin kukanta a waya tace mallan ya hukuncin yake ba mi laifi ba ba mi zalunci ba ni fa ban so in je gaban Allah na zalunci wata dan ina kishi da ita tace ko shakka babu ina jin kishi amma ni ba zan yadda ai zalunci da ni ba Allah ka shiryar da mu amma mu ga tana rufa laya magabata tana cewa Allah ya kashe mijin ma da hajiyan duka abu na biyu karkashin wannan hadisi zamu kanci haramun ne mace ta nemi daga mijinta ya bata abin da yake ba haƙinta bane na uku shine yana haramta akan mace dukkan wani irin tasarrufi da za ta yi akan kishiyanta na nau'in wani abu da zai kebance ta amma ya walakanta abokiyar zamanta wannan ba daidai bane fa'ida na hudu lallai mace sanadiyan kishi tana iya fada ma manyan zunubai har ya kai ta shiga wuta tunda nan sa sai ya nuna mata kaman wanda za a yi magyauto ne da kayan gidan wuta kaman wanda za a yi mata riga da wando ne da wutan jahannama to shine malamai suka ce kishi zai iya sa mace ta janyo makanta irin wannan musibar Allah ya shirya na biyar kishi tsakanin mata mace fiye da ɗaya ɗabi'a ce an gane ko ɗabi'a ce da Allah ya halicci mata da shi shi yasa namiji karya ta da hankalin shi in ya ga wannan sai dai ya ga zai wuce iyaka sai ya dau mataki amma kishi ba yanda za a ce mace ba za ce kishi ba macen ma ba ce kishin ka ba ba ta san ka haka ne ko yawwa amma sai dai ba a halasta ba mace aikata abin da yake haramun kuma a cikin kishi dan mace ta yi kishi ba za a ce yanzu duk zuwa islamiyyar da take yin nan ashe haka take a'a sai mu tambaya me tayi kun fahimta me tayi ai wallahi duk ta bute kaza ce kaza to ita ma ɗayan ba mace bane tayi mana ba shikenan ba ita ma tayi to amma sai a ce a'a an ganta ta buzna laya ce kaza sai mu ce subhanallahi yanzu kam kin sauka layin manzon Allah da manzansa abu na ƙarshe wanda za mu tsaya a kai shine akwai kishi abun godiya kishin yabo akwai kishin da musulunci ke yabansa shine kishin shi da aka yi akan miji ta hanyar nuna masa so an gane kishin da aka yi don nuna ma miji so
miji ya tafiya kowa ta dandara abinci mu ga wa tafi iya ba shikenan ba wanda ta gaje kaya kaya ta je dibe ka tabi 72 tunda ku kun kasa yi kuma har yanzu muna bin ku bashi wallahi ana ta auren mu mutane da ƴan mata duk ba su iya girki ba wata wannan indomin ni dai wallahi ba indomi ba har jalof na iya kuma ba za ka gane na miji yayi ba wallahi na iya shi sosai ni in ne fushi da kaina nake girki a gidana ba shikenan ba kuma ba isa a ce ban iya ba kuma yi dadi kuma in na ji abin zuba a kula in sa a guda mota fita da shi in kun tashi bacci ku yi naku ko ba zan ci ban je ba su bayan Allah su ci eh sai a ce mene me kika ce mu Khalil sai a ci tare a to ai wai dan ku san mu ma in ta bace za mu iya yi ne so a hannun shaidai shi ne mata muna bin ku bashi ku koya ma mata girki gaskiya ku koya musu girki akwai mata da yawa wallahi ba su iya girki ba muna jin wannan korafa ya kamata ku shirya program mai zaman kansa ko karkashin Mu'az bin Jabal ne ku tsara duk macen da aka sa wata biyu wata uku kafin aurenta ba mu san mutuwan aure shi yasa muke gaya muku wannan mu muna shiga cikin maza muna jin maganganun akwai wanda suka ce wallahi mallam in tayi ni dai ba la kinci saboda ban so ta ga kamar na walakanta ta amma ko wallahi kadan nake ci na fito kaga iyawo kun san iyawo ko kun san restaurant din iyawo to ba zan gaya muku wurin ba kan mata talla yace amma wallahi da na fito mallam ina da kula a shago ina da shi a office ina da shi a mota na san da nake siya abinci wannan ai matsala ne kun gane ko Sumala Abdullahi Abdullahi na sha gaya muku a Kano an dade ana wannan abu an dade a Kano ana ya kamata ku fara alhamdulillah duk kusan mata da kuke mu'ajjabal duk kusan dattawa ne kun fi ɗan matan yawa to ku taimake mu ku gyara gidajen ƴaƴan mana ya kamata a yi ku shirya wani program ba kai kalanda nan mu'az an tattauna a meeting ba ku gaya ma Malam Kabiru a sashi a program din in ma tsari ne kai in ma kudi ake bukata a mu'azza mu nemo kudi mu baku so da ba mu san mutuwan aure wallahi girki na kashe aure ku koya musu tsafta ku koya musu girki kai ku koya musu takunciyar aure wanda ku tabbatar auren za su yi a samu wanda ta san auren ta gaske a zaunar da su a nuna musu a gaya musu wannan ba kunya bane rike miji ake ce mishi ku koyar da su ku nuna musu kuma ku dibiye su wallahi da yawan maza sun koma bin matan banza a waje kamar yadda na gaya muku alhalin matan su sun fi waɗancan saboda su matan ba san ya za su rike su bane duk yawancin mata yanzu girma suke gaba gaba amma babu dabara ba wayo namiji kuma yana ganin barazana da yawa ka je banki ka ga mace tsirara ta daura can ta matsa can ta karya maka murya ta kuma durkusa maka ta gaishe ka kai kuma kana to ni wallahi mutun dai daki na tsami ka fita daki na tsami ka dawo daki gaja gaja ka je banki ka hau mota ka ga wata ka je kasuwa ka ga wata kai kaza ka ga wata kai ta kuma ta kasa kaiwa up to standard da yawa akwai laifin iyaye a ciki ya kamata a koyar da su akwai sihirul halal yanda ake mallake miji yanda Allah yake so ku koya musu tattali miji ya gane matarsa na kaunar shi kuma tafi waɗancan in wani sabon salo aka samu ya shigo wanda ke fitinan mata ku tara ƴaƴan mu har wanda suke cikin gidan aure wanda suke ƴan shekaru kaɗan ku tara su ku koya musu ya kamata ku mata wannan abun bai buƙatar namiji ko ɗaya a cikinsa ko namiji ɗaya ko coordinator ba a buƙata in kun shirya za ku yi ku ce ga ranar da kuke so ga wurin da kuke so ko ni da nake magana wurin ya haramta a gare ni sai dai mu ba ku wuri iyaka ku ba mu report mun yi kaza mun ga da kuskure mu gyara muku in mun ga da daidai mu karfafe ku an zo lokacin da ba ku buƙatar mu ma a wasu abubuwa ba ku buƙatar mu a wani abu an zo ba ma buƙatar mu sai mun ji yanzu a Mu'az ba an fitar da gajin an counseling ba meeting din da muka yi na ƙarshe yanzu an fitar da masu kwaba ma marayu wanda mun fitar su rinka ganin halin da marayun mu ke ciki akwai wanda yanzu uwar mata mutu kuma gab da uwa za ta rasu kwana uku kafin rasuwanta ta zo har gidana ta kawo min ƙaran ƴarta ta ce mallam kai magana kila ne sun raina ne kila kai su jinaka kwana uku wallahi ka ce wasiya take bani wasiyan ne ma tunda kwana uku ta rasu
to wannan yarinyar sanadiyar yanzu muka ce abi a san wannan hali take ciki tunda mun san yar tana da problem a tattaro ta in ta isa aure mu azu ta aurar da ita Allah ba zai hana mu yanda zamu yi ba in Allah da ba za mu kasa aurar da ita ba to haka wanda suke nan din ku tana da ku irin wannan lokaci ya isa da za a ce karuwai na dide mazaje kokarin ku ya kamata ku taho da hankalin mazaje wata tsiya ne suke yi wanda ba ku fi su ba kazamai da tibola ku da Allah ya muku gata wani ilimi suke da shi wanda ba ku da shi kun fi su ilimi kun fi su wadata roro gwanjo suke a kasuwan bacci ku ko Allah ya muku gatan da ɗaya biyu mazajen ku na iya muku wasu kuma na iya makansu me suke wanda ba za ku iya yi ba an wuce wannan lokacin dan girma Allah mata ku yi zuciya ku koyar da mata rike maza sannan kuma ku koyar da mata sana'a ku gaya ma mata ku gaya ma mata ko babanki ne Buhari shugaban kasa ki iya sana'a ki iya sana'a digirin ki ko goma ne ki koyi sana'a wallahi ki koyi da yayinki sana'a ba za a zo lokacin gwada wani dan iskan namiji zai nuna ma yarki kudin da bai taka karaya kada bai dauke mata hankali in tana da abun yinta tana tsayuwa da kafanta insha Allah ko mijinta ya mutu ya batta za ta dore ya yanta su taso su ci gaba su rike ta su rike kansu to dan Allah ku yi fushi akan wannan ku sa mu kanku tunani ni ina son dalibai suna tunani shi yasa nake gaya muku wannan kuma ku kuna cikin makusanta na shi yasa nake gaya muku gaskiya ku yi tunani ku yi fushi ku yi zuciya muna so mu ga zuciya daga wurinku zuciyanku ya wuce na anko da asharar ladaliki zuciyanku ya kai inda Allah da manzansa za su yaba muku kuma wallahi ina gaya muku in kuka yi aiki da wannan maganan sai kun gode mun koda ba na raye wallahi saboda muna ganin abin da muke gani ko muna ga ta ina ake cin mu da yaki muna ji muna gani muna kuma saurare inji wani mawaki to dan haka nan da Allah ya yi kokari har wannan karatun da muke manufan mu shine a gyara alaka da zamantakewa har a samu asira Allah ta'ala ya muku albarka Allah ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ba ku zuriya ta gari wanda suke da shi kuma Allah ya shirya musu insha Allah ta'ala shadda mana kuri zamu kare shi alfaruq insha Allah majalisi da muke na juma'a juma'a muna da hadisi 25 ko to insha Allah gobe zamu yi su ta majalisi ɗaya mu gama ba na so mu ƙara sa mu littafin wani dace na mata ke ne so suna su zamu sai da shi yau eh Friday yau yaushe ne ai na tsufa ku ne ba ku gane ba yau Laraba na rikice Allah ya shirya a gobe muna da program da Professor Mansur Sakwata na gaya muku gobe kamata mu gama amma kuma malam ya ne mu zamu yi wani shiri da shi dan haka zan ajiye nawa saboda nashi shine girmama haka sukai mana tarbiya so za mu hakura insha Allah ta'ala sai ran juma'a mu hada Al-Faruq Islamic Academy a zo da wannan littafi insha Allah za mu kare shi daga ranan mun kammala kenan insha Allah na'am kuna tambaya ku yi tambaya kuna da tambaya ne in ba ku gane ba na'am kuna magana ne me kike cewa okay to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah